Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an tashi lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Safiru Hashim Gumel. Da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau, Laraba 27 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Safiru da kanin labarai.
Jiya Talata, Amurka da kawayenta sun nuna cewa suna tafiya cikin sauri da ƙarfi don tallafa sojojin Ukraine don yakar mamayar Rasha na watanni. Yan sanda a Pakistan sun ce a jiya Talata, wasu ƴan ƙasar China uku da direbansu sun mutu a wani harin ƙuna bakin wake a kai kan motar su a birnin Karachi dake kudancin ƙasar. Haka kuma za a ji cewa kamfanin motoci na Tesla ya yi asarar dala biliyan 126 kimar sa. Saboda fargabin masu saka hannun jari cewa babban jami'in zartarwa na iya sayar da hannun jarinsa cikin dala biliyan 21.
Kana labaran duniyan kenan. A Najeriya, a daidai lokacin da ake kan neman bakin zare kan matsalolin tsaro da yaki cinyewa, musamman ma arewacin ƙasar, masana sun ce ya kamata gwamnati ta yi duk mai yiwuwa wajen kubutar da mutanen da ke hannun 'yan bindiga. Za ku mu leƙa jamhuriyar Niger, inda za ku ji yadda matsalar taɓarɓarewar ilimi ke mai da hannun agogo baya a jihar Damagaram. Muna kuma ɗauke da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk Sanginna ya shirya zai kuma gabatar. Za a kuma ji karatun Alkur'ani mai girma. Amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran duniya. Jiya Talata, Amurka da kawayenta sun nuna cewa suna tafiya cikin sauri da ƙarfi don tallafa sojojin Ukraine don yakar mamayar Rasha na watanni biyu. Da farko, Amurka tana buƙatar makonni don tura kayan aikin soja da kayan yaƙi zuwa Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka, Anthony Blinken, ya shaidawa kwamitin harkokin waje na Majalisar Dattijai za a iya aika sabbin makamai ga 'yan Ukraine cikin kwanaki uku. Blinken ya ce bayan da shi da sakataren tsaro Lloyd Austin suka gana da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a Kyiv a ƙarshen mako, ƙasashen biyu sun yi daidaito da abin da suke ce suna buƙata da kuma abin da suke tunanin za su iya bayarwa. Jamus ta ba da sanarwa a jiya Talata a karan farko cewa za ta aika da manyan makamai zuwa Ukraine, inda za ta fara da jigilar na'urorin kariya na jiragen sama 50, a cewar kamfanin labarai na Bloomberg. Babban lauyan gwamnatin Amurka ko Attorney General Merrick Garland ya faɗa jiya Talata cewa gwamnatin Biden tana goyon bayan dokar da za ta buƙaci wasu kuɗaɗen da ake kwacewa daga hannun 'yan mulkin mallaka na Rasha su tafi kai tsaye zuwa Ukraine. Wannan ba halin da ake ciki ba kenan, Garland ya shaidawa kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Dattawa yayin da 'yan majalisar suka yi masa tambayoyi game da kaddarori da ma'aikatar shari'a ke kwacewa daga hannun wasu makusanta kuma hancakan attajirai na shugaba Vladimir Putin bayan ya mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ma'aikatar shari'a ƙarƙashin jagorancin Garland ta ƙaddamar da wani sabon sashe mai suna Klepto Capture don taimaka wajen aiwatar da takunkumi kan jami'an gwamnatin Rasha da manyan masu kuɗi da ake harin jiragen ruwansu da jiragen sama da gidaje da masauran kaddarorinsu. Fatan da Amurka ta yi shi ne ƙawayen Putin su matsa masa ya kawo ƙarshen yaƙin da yake yi a Ukraine. Wasu daga cikin jigajigan Rasha sun bayyana rashin amincewarsu da harin, amma ana ci gaba da kai hare-hare na Rasha, wanda yanzu haka ya fi mayar da hankali a gabashin Ukraine bayan da Moscow ta kasa hamɓarar da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ko kuma kwace babban birnin ƙasar na Kyiv. Yan sanda a Pakistan sun ce a jiya Talata wasu 'yan ƙasar China uku da direbansu sun mutu a wani harin ƙuna bakin wake da ake kizartan an kai musu kan motar ɗaukan kaya a birnin Karachi da ke kudancin ƙasar. Manyan jami'an 'yan sanda sun shaida manema labarai cewa waɗanda abin ya shafa na tafiya ne zuwa wata cibiya da ƙasar China ta gina a birnin lokacin da fashewar ta afka motarsu a ƙofar shiga. 'Yan ƙasar China da aka kashe sun haɗa da daraktan cibiyar da ke ɗaukan azuzuwan karatun digiri na biyu na China da malamai mata biyu. Wani ɗan ƙasar China da direban 'yan ƙasashen waje ɗan ƙasar Pakistan sun jikkata sakamakon harin. An bayar da rahoton cewa wata haramtacciyar kungiyar ƴan aware ta Baluch wanda aka fi sani da Baluch Liberation Army ta dauki alhakin kai harin inda ta ce wata mata ƴar kunar bakin wake ce ta kai harin. Har yanzu dai ba iya tantance ikirarin ƴan bindigar ba daga majiyoyi masu zaman kansu. Kungiyar BLA ta dauki nauyin harin bindiga daban a shekarar 2018 kan ofishin jakadancin China da ke Karachi wanda ya kashe jami'an tsaron Pakistan biyu.
Wannan ba da jimawa ba, Safilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma yanzu bari mu shiga fagen rahotannin mu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya a daidai lokacin da ake kan neman bakin zare kan matsalolin tsaro da yake cinyewa musamman ma a arewacin ƙasar, masana sun ce ya kamata gwamnati ta yi duk ne yiwa wajen kubutar da mutanen da ke hannun 'yan bindiga bisa la'akari da illolin da sace mutane ke da shi ga lafiyar kwakwalwa. Kamar yadda masana halayyar ɗan adam suka bayyana. Ga wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf da ƙarin bayani.
Mutanen nan sun ce su basa da abin da za su yi da mu, gwamnati ta sani, mu ba mu sani ba.
We are helpless here. President Muhammadu Buhari, please come to our aid. Please, we are begging.
Kaɗan daga cikin muryoyin 'yan uwan fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna waɗanda ke tsare a hannun 'yan bindiga a daji da waɗanda 'yan bindiga suka kai wa farmaki a ƙauyukan su kenan suna neman gwamnati ta kai musu ɗauki don kubutar da 'yan uwansu da kuma kawo musu tsaro. Sace-sacen mutane don karɓar kuɗin fansa ko a bisa wata manufa na daban abu ne da ya zama ruwan dare musamman a arewacin Najeriya, kuma a baya-bayan nan matsalar na ƙara ta'azzara. Lamarin da ya fara kai ga 'yan bindigar sace ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara ɗaya zuwa bakwai a duniya da ma mata. Haulat Abdulhafiz ƴar uwa ce ga wata da 'yan bindiga suka saka bayan da suka sace ta da ɗiyarta ne wata biyar a duniya.
Gaskiya muna cikin farin ciki a yau da gan kwanciyatu kwanakin da suka wuce kullum muna cikin zulumi har abinci ma baka iya ci don da ka kasa abinci a gabanka kana zulumin shin wani hali suke ciki. Most especially ƴar karamar yarinyan kwari sun ciccije ta har ido ɗaya ya rufe. Alhamdulillah dai tunda they are back home safe. Akwai jami'an tsaro, akwai su SSI, akwai police, duka gaskiya sun bada gudunmuwa. Kiran da zan yi gaskiya shine a ƙara rage damtse wurin nemo waɗannan mutane.
Ko menene illolin sace mutane musamman ƙananan yara ga lafiyar kwakwalwarsu? Masaniya a fannin ilimin yara Hawwa Mustapha Babura yar asalin jihar Jigawa kuma mazauniyar ƙasar Amurka na da bayani.
To a cikin fannin mu na ilimin yara kwakwalwar yara ta kasu kashi uku ko ta dan adam. Akwai kashin farko da ya kamata a ce kowane dan adam a nan gurin ya kamata a ce ya samu dasuwar tattalin rayuwa. Akwai emotional state kuma wani bangare ne na kwakwalwa wanda yaro yake samun kansa a ciki. Abubuwa na da nake yi kashi 80% a arewacin Najeriya kuma ina yin magana da iyayen yara da yara kansu, ina yi musu counseling, muna tattaunawa akan harkokin nan na rashin tsaro ga wanda aka dauka wato wannan state na kwakwalwa na uku da ake kira survival state. Wani bangare ne na kwakwalwa wanda idan yaro yana cikin sa baya iya koyon komai a rayuwa, shine akasarin yaran mu suke ciki. Muna roƙon gwamnatin mu ta tashi tsaye akan ta'addanci.
A bisa tanadin kundin tsarin mulkin Najeriya, me ya kamata gwamnati ta yi wajen ceto waɗanda ke tsare a hannun 'yan bindiga? Barista Mai Nasara Kogo fitaccen lauya ne a Najeriya.
Abin da tsarin mulki sashe na 14 sakin sashe na 1 ce hidima da ake ta gwamnati ana yi ne don jama'a, sannan sashe na 11 sakin sashe na 2 kuma ce tsaro da tabbatar da jin daɗin jama'a shine mafi ƙarancin nauyi wanda yake akan wayan kowace hukuma a Najeriya. Kuma idan muka lura akare da wannan da kuma buƙatar rai na ɗan adam, to yana da muhimmanci duk abin da gwamnati za ta yi ta kokari ta yi domin tabbatar da kuɗin da waɗannan jama'a. Kamar yadda gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufa'i ya fito ya faɗi cewa sun san inda 'yan ta'addan nan suke, to gwamnati ce kokari ta sadu da su don a fito da waɗannan mutane a matsayin mataki na wucin gadi, sannan a nemi hanya ta dindindin da za a samu ƙarshen wannan matsala wadda ta gagarin kwangila a jamhuriyar Najeriya.
A baya dai gwamnatin kasar ta ce tana aiki tukuru wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka ƙi cinyewa, duk da cewa wasu 'yan ƙasar na ganin har yanzu ba ta canza zani ba. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla sai da Halima Abdulrauf. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Safilu da ƙarshen labaran duniya.
Uku daga cikin yara hudu na Amurka sun kamu da cutar coronavirus kuma fiye da rabin Amurka suna da alamun kamuwa da cutar a baya. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka CDC ta kiyasta a cikin wannan rahoto jiya Talata. Masu binciken sun bincika samfurin jini daga Amurkawa fiye da 200,000 kuma sun duba yadda garkuwar jiki ke yakar kwayoyin cutar ga waɗanda ba a yi musu rigakafi ba. Sun gano cewa alamun kamuwa da cutar da suka gabata sun yi sama sosai tsakanin watan Disamba da Fabrairu. Lokacin da nau'in cutar na Omicron ya mamaye Amurka. Ga Amurka na kowane zamani, kusan kashi 34 cikin 100 suna da alamun kamuwa da cutar a baya a cikin Disamba. Bayan watanni biyu kawai, kashi 58 cikin 100 sun kamu. Labarin ya zo ne yayin da kamfanin hada magunguna na Pfizer ya nemi izini don ba da ƙarin kuzari ga yara masu shekaru 5 zuwa 11, kamar da yadda mutane masu shekaru 12 zuwa sama za a iya yi musu. A cikin rahoton na CDC, haɓaka mafi girma shine a cikin ƙananan yara, adadin waɗancan 17 da matasa masu maganin rigakafi ya tashi da kusan kashi 45 cikin 100 da Disamba zuwa kusan kashi 75 cikin 100 a cikin Fabrairu. Daga ƙarshe jiya Talata kamfanin motoci na Tesla ya yi asarar dala biliyan 126 kimarsa. Saboda fargaban masu saka hannun jari cewa babban jami'in zartarwa Elon Musk na iya sayar da hannayen jari cikin dala biliyan 21 don siyan Twitter akan kuɗi dala biliyan 44. Kamfanin Tesla ba shi da hannu a cikin yarjejeniyar siyan Twitter. Duk da haka, an zuba ido a jarinsa bayan da Musk ya bayyana ta inda kuɗaɗen na siyan Twitter zai fito. Faɗuwar da kashi 12.2 cikin 100 na hannun jarin Tesla a jiya Talata ya yi daidai da faɗuwar dala biliyan 21 na darajar hannun jarinsa na Tesla. Daidai tsabar kuɗi dala biliyan 21 da ya kulla a yarjejeniyar zai bai wa Twitter. Wani manazarci na WebBash Securities, Daniel Ives, ya ce damuwa game da tallace-tallacen hannun jari mai zuwa ta Musk da yiwuwar sayan Twitter ya shagaltar da shi akan hannun jarin Tesla.
Safiru Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi Jamhuriyar Niger. A shekarun baya-bayan nan, jihar da Magaram na fuskantar matsalar taɓarɓarewar ilimi wanda ya kai jihar komawa baya sosai a fagen ilimi. Labarin da ya tada hankalin hukumomi, iyayen yara da ma al'umma baki daya. Ga wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari dauke da rahoton.
A cewar babban magajin gari na da'irar da Magaran Abdulrahim Balarabi, sun lura da taɓarɓarewar na ilimin ne yayin sakamakon jarabawar makarantu da aka yi.
Zancen da muka kasanta wa mutane cewar ilimi ya taɓarɓare sakamako na ba da BAPC su ne suka tada mana hankali. Kuma a cikin sai na cikin da Magaran, kar ka mance cewa a bara guda 6 daga cikin nagarin da Magaran da suka yi shan babu yaron da ya samu BAPC a cikinsu. Shi ne yake nuna abin ya lalace fiye da jiya da kafa. To aka waye gari aka zo aka zama gaba ɗaya imma masu koyarwa ne, wakilansu ne, ƙungiyar uwayen yara, kojesu ne, ELIF, duka wanda suke nan gurin kowa ya yi imani cewa da kwalta ta barbare kuma sai an kama.
Kwamiti da aka girka sun yi aiki tukuru, wata manuniya ce kuma na kowa yana da takaicin abin.
Kuma abin da ya kara faranta mana ne, tun da aka zo aka zama tun ƙarni 8 mutane suke zama wani ko ta commission sai an kai ƙarfe 11 na dare ana aiki. Kuma aka zo aka yi aiki an yi sai babu zancen wani wani kowa a'a. Tsaya aka yi aka duba Allah aka ji matsalar nan ta maka. Mun sha waje. Duk wanda zai zo ya kama kai ne zai mana. Amma dole mu tashi tsaye mu nuna kishi a bisa kan garin mu. Mu nuna ne kishi a bisa kan wannan tashin hankalin mu neman magani shi. Kaga idan muka yi kura wani ma sai ji daɗin kama mana. Alhamdulillahi an zamna an tantamna kuma abinda muka so ya fito abu biyu. Mutane su yarda wannan matsalar ba karamar matsala ba ce kuma kowa ta shayi shi. Kuma mutane su yarda kowa daga matsayin da Allah Ubangiji ya bashi akwai gudunmuwar da ya kamata ya kawo. Ko mutane su yarda cewa wannan aikin zamuyi shi a takaitaccen lokaci daga nan zuwa sakamako na jarabawa daga shi kuma baki mu dauki aiki tun daga watan October.
Magaji dan kaka magajin gari ne na shiya ta daya na da'irar da magaran yace ilimi abu ne mai muhimmanci hakan zai sa su yi tsaye tsayin daka dan cin maburi
kun dagin da dani kuma kowa ya gani mutum yadda zai yi aktatara saboda abin sun bashi muhimmanci tunda babu ci gaba a rayuwa an babu ilimi akwai malamai akwai mu zababbu akwai sarakin gargajiya akwai yan society kowa da kowa an sa shi cikin wannan harkar insha Allah wannan mu muna sai wannan alƙawari aka dauka a gaban Allah kuma a gaban jama'a kenan shi kwar kawali abin da cikawa tunda an baka cika shi ba Allah zai tafi ba
a cewar iyayen yara a ta bakin ya Umar Shalele shugaban kungiyar iyayen dalibai abu ne da ke ci musu wuto a ƙurya za kuma su ba da gudunmuwar su yadda ya kamata
abun da aka yi na yau ban mu da wani abu har kuka na yi saboda gudiya saboda abun ya furke kuma Allah muke roƙo ya sa wannan alƙawarin da kowa ya dauka Allah ya ce mu cikawa za mu bi shi sau da kafa ban mu wasa akan alƙawarin saboda mun imani za mu je lahira kuma Allah zai tambaye mu
yanzu haka dai an dauki alƙawarin da dama da kuma shawarwari daban-daban wanda za a dage akan su ba tare da an sa wasa ko kuma wani sakaci ba cewar babban magajin gari na da'irar da magaran sai sun ga da ya turewa buzu na ɗi wannan harkar ilimi a wannan jiha ta da magaran da kullun suke da takaicin shi sai sun kawo ƙarshen irin matsalolin da ke kai shi baya Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Tamar Abari masu raro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Berlin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashinhausa.com yanzu sai ku gyara zama don ku saurari shirin baki mai yanka wuya
baki mai yanka wuya Sanarwar tsaye da wasu 'yan takarar shugaban kasa biyu na Arewa ta haifar da cece-kuce a jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka mutane kusan 12 suka fito suka bayyana buƙatar su. Na tsayawa takarar shugaban kasar Najeriya a zaben shekara ta 2023 mai zuwa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta PDP daga bangaren kudanci da arewacin kasar. A fafutukar ganin jam'iyyar ta sami nasarar sake kwace mulki a zaben mai zuwa, wasu daga cikin masu neman tsayawa takarar jam'iyyar daga yankin arewa sun yi yunƙurin yin sulhu domin tsayar da ɗan takara ɗaya daga cikinsu ta hanyar sasantawa. To sai dai duk da yake an kasa cimma daidaito a yunƙurin na sulhuntawa. Kwadaf sai aka fitar da wata sanarwa da sunan kungiyar dattawan Arewa a ƙarƙashin jagorancin Ango Abdullahi da ke bayyana cewa an tsayar da 'yan takara biyu na PDP daga Arewa wato tsohon shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki da gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad a wani taron sulhuntawa da tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Babangida ya jagoranta a gidansa da ke Nina. Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe shine daraktan gudanarwa da bincike na kungiyar ta dattawan Arewa ya kuma bayyana dalilan daukar wannan matakin.
To abin da ke faruwa shine ba yunkurin mu bane, yunkurin mu na dattawan Arewa yunkurin dattawan Arewa bane, kuma su yan takarar nan dai a takeice da Sanata Bala Muhammad gwamnan Bauchi da Abubakar Bukola Saraki da Aminu Aziru Tambol da Muhammad Hayatuddin suna takara a jam'iyyar ta PDP sun sai fom suka yi shawaran cewa su hada kai dan su samar wa Arewa maslaha na yanda za a sauƙaƙe rarrabuwa tsakanin su dan a samu dan takara tsayayye guda daya a cikin su wanda za su wadu su yi aiki tare dan kare mutunci da martaban Arewa. Sai suka dunguma suka dauki kansu suka kai kansu gurin General Ibrahim Babangida a matsayin sa na wanda suka yarda da shi a matsayin uba kuma tsohon shugaban kasa kuma a matsayin sa na dan jam'iyyar PDP. Suka ce kamar hukunci a tsakanin mu duk wanda kaga yafi dacewa cikin mu kace a bar shi ya je yayi duk mun yadda mun aminta zamu bi shi kuma yace wannan nauyi ba zai zauna akan sa kai ba yace ya kamata ya tuntubi dukkan wasu dattawa a bangaro daban-daban na arewa don su zo su taimaka masa wajen bada gudumowa na wannan nauyi da amana da aka dora masa. Shine inda kungiyar dattawan arewa ta shigo, ya kira Professor Ango Abdullahi yace ka tuntubi sauran dattawa dake cikin kungiyar nan da sauran kungiyoyi dake arewa wanda suke da kima idan mutanen mu su haɗu su yi wannan aiki don bada gudumuwa na samar da maslaha a wannan aiki da zai. Shine Professor Ango yayi aka tsara mutane da ya kamata aka yi tuntuba, wanda kuma waɗanda aka tsara nan inda zai bayyana maka ka san ba a Najeriya ko arewa ko a ina ne a duniya sun isa a ce dattawa ne kuma sun kai a ce za su yanke hukunci ko na shugaban duniya ne. Ai wannan ba sabon tsari bane, ai an yi shi a 2011 inda da General Ibrahim Babangida din da suka je gunsa a yanzu da General Aliyu Gusau da Saraki da ainihin Atiku Abubakar suka tashi za su yi takara, amma suka dattawan arewa suka kirkiri kwamiti da kansu suka kira 'yan takarar nan. Koma bayan wannan wanda su 'yan takarar ne da kansu suka ɗauki kansu suka kai, wanda da shi ya kamata ya fi tasiri saboda su zuwa kai kansu ba a nemi su ba, kuma suka ce duk abin da aka yi sun yarda da shi, har suka rubuta takarda suka sa hannu na ka'ida na ya za a yi duk abin da ya zo kuma za su gamsu da shi. Kuma a ƙarshe ma dai da aka ce ku fitar mana mutum ɗaya, suka je suka ce bayan sun yi abin da sai aka samu 'yan takara biyu sun samu daidai kuri'u ɗaya da wani mataki ɗaya, aka ga bai dace a ce wani bari ba, aka ce to mun gabatar da kuku biyu ku je ku yi tuntuɓa tsakaninku ku zauna ku ga ya za a samar da mallaka kafin zaɓen nan ku yi. Matsalar shine ga yadda muka fuskanci al'amuran zaɓe suke, in aka yi wasa za a tafi a kudu su iya samun fahimta da maslaha da za su bar mutum ɗaya je shi convention, saboda ganin yadda arewa take su tsaye da mutum ɗaya ya zo ya sa 'yan arewa kuma sun shiga da mutane daban-daban a zo a samu rarrabin kuriyun arewa, kuriyun kudu su zama a dunkule a zo a samu ɗan kudu ya bayyana, wanda kuma ba yana da wuya in an gabatar ɗan kudu nan a cimma abin da ake so na karɓar mulki a hannun jam'iyyar da take mai mulki kuma take da mafi rinjayen yawan gwamnoni take da gwamnatin tarayya a hannunta da sauransu.
To sai dai kuma tuni da ɗaya daga cikin 'yan takarar hudu wato gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya fito karara ya musanta wannan matsayar tare da nisanta kansa da ita.
A tambayi Malam Muhammad Hayatuddin, a tambayi Sanata Bukola Saraki, a tambayi Kauran Bauchi gwamnan jihar Bauchi, shin tsakaninmu da Allah rallar ba mu yi wannan zaman muka ce wannan abin ba zai yi ba ko ba mu yi wannan zaman ba? Muka ce mun yi, muka ce mun dakatar da wani abu. To me zai dawo a ce kuma an tafi mana bayan mu da muka sa kanmu? Gayyatowa muka yi, muka gayyato mai girma shugaban ƙasa Babangida, shi kuma shi ya gayyato waɗannan dattawan, muka ce mu da muka sa kanmu mun tsaya da wannan abin. To bayan mun tsaya da shi, akwai wanda ke da hurumi ya dawo ya ce kuma dole ya dawo da mu ya samu sai mun karɓi abin da yake ganin yake so ya yi. To ai in ba wani abu ƙasa a faɗa mun da su waye da tijawan da aka yi magana da su, ni dai ba gaya min cewa ga wanda aka yi shawara da shi ba. Na tuntuɓi shugabannin jam'iyyar PDP da yawansu a cikin ƙasar nan musamman arewacin Najeriya, mahimmanci su ba san abin da aka yi ba. To da waye aka yi wannan shawara? Kuma na gaya muka cewa in ba wani abu ƙasa mun yi matsaya, mun ce mu muka kai kanmu, amma mun dawo mun ce mu bari sana'a dawo kuma a ce sai an ci gaba, shi ne da cewa dole akwai wani abu a ciki. So bisa ga wannan ni ban je mina ba, kuma wannan abin da aka yi na an ba su shawara su sun zama 'yan takara su biyu ya tsaya a kansu, bai zama wajibi a kaina ba, ballantana har ya zama wani abu akan magoya bayana ya so samu su rai har su ga cewa an samu wata matsala. Ba wata matsala da aka samu, muna nan cikin wannan wurin Allah muke nema da jama'a, kuma muna sa ran Allah cikin rahama shi da jin ƙarshi zai damu.
Wannan cece kuce dai ya haifar da wani taro na daban na dattawan jam'iyyar PDP waɗanda suka nisanta jam'iyyar ta PDP da wannan matakin. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido wanda ya jagoranci taron ya ce ɗaya da 'yan takara aiki ne na jam'iyyar PDP ba ƙungiyar dattawan arewa ba, haka kuma lamari ne ma da ya shafi Najeriya baki ɗaya ba wai yankin arewa kaɗai ba.
An taru ko kuma an ce wasu sun taru su zo cikin PDP sun tiga 'yan takara guda biyu. Kar ka manta cewa a cikin 2011 an yi irin wannan tabibi kamar kuskuren inda aka zo aka taru aka ce zaɓar 'yan takarar arewa, aka yi takarar tsakanin Babangida da General Aliyu Gusau da Saraki da Atiku Katsina har aka zo ce ku da Atiku. Hatsari ne a waye gari a zo a ce arewa ta kuma gefe ɗaya ta wannan takara, don magana shi ne in ta fice na take shi. Kuma idan aka yi wannan irin abin wato kwarjininmu da wani yanayi na zaci namu su ba ike domin in ayi abun mun kasa cimma burin sa an zo an fadi kaga ba mu sanin ku je kenan saboda haka muka cewa wannan abin da kace an yi an fadi mutum biyan nan na bada bayani shekarun jiya cewa wannan yanayin zai cuci yan jam'iyyar PDP da kuma ita kanta Arewa so kan kuke ba kuke da wannan ra'ayi ba nawa bane mu NPDP domin maso nan zaben maso kudin takarar nan ba sa matsayin delegates ba sa PDP ba sa mutum din PDP ya zaka zo cikin gidan mutum kace a cikin dakon sa kace ga dan zai shiga to alhamdulillah Hakim Baba Ahmed wani shine ainihin sakatare ko kuma mai da labaran kungiyar dukkan Arewan shi ma ya ce wannan ba ra'ayin su bane ba su yi shi ba ran ango Abdullahi shi kadai abun sa shi kadai so da kaga ashe a rigima na aikin yi dama hadarin shine ba mu sake mu da mutanen Arewa muna rigima ko mutanen kungiyar Arewa ko ba muna rigima akwai dan Arewa a PDP akwai dan kudu a PDP wayannan mutane yan takarar dukkanin su namu ne kayan mu ne a matsayin PDP idan an je in sun yi sun yi sutu da NPDP yan takarar dukkanin su da su wuke din da su dum din da su atiku da su waye duk mai takarar PDP so ji sha biyu ne in sun yi sure su yi su ba ne babu laifi gida ɗaya ne in ba su yi ba amma shine wajen neman takarar kaso suna hayaniya da cin mutunci wanda zai kawo rusa zumuncin mu PDP ba ta Arewa bace ba ta Hudu bace PDP ta Najeriya ce so ka bar dai bane wani isoci a PDP din Arewa e ce kuma ga yan takarar Arewa bar dai bane don maka shine idan yan kudu suke ga firim kuriya zamu je so da haka mu ma shine PDP ba ta Arewa bace ba ta Hudu bace ta Najeriya ce gaba kira dukkan Najeriya din PDP dan uwan juna ne mana wannan zumunci so da haka wani kudin takara shine kudin takarar da yake na PDP din Najeriya na yan Najeriya ba na Arewa ko Kudu ba kuma irin sai Arewa suce su ma babu ruwan su ba sa cikin wannan ashir ba su ba don mutum ya wuce ne dan PDP dan PDP ne je sun yi dan PDP na Arewa amma kaza kaza yana da nan karfin imani da zai kare Arewa ba kamar shugaban nan ne kaga ne ko shugaban Arewa ne shugaban Najeriya ne so ka baya matsayin shugaban Arewa domin shugaban Najeriya shekara tara so duk dan Najeriya yana ganin sa kamar matsayin shugaban sa kai ka rusa girman sa kamar shi bangaren Arewa kamar shi wasu bangaren Arewa na wani bangaren kabila ku za a bar dai bane matsayin sa da kujin sa shine shi shugaba ne a Najeriya kuma duk dan Najeriya yana ganin girman sa
anan zamu da sa'aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Elikaya kin bi Hamza ne ya daidaita mana sautin shiri Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
madalla a kai da Murtala masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari karatu daga Alkur'ani mai girma
Assalamu alaikum ismi Maryam Muhammad Law ana dalibat min madrasa sul malam Azim Idris anguwan kajinna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أهوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى من يسبرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب على الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى والأفلى من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم إن
شاء الله يزكما سي لاباري أما فا أتكايتشي
Jiya Talata Amurka da kawayenta sun nuna cewa suna tafiya cikin sauri da karfi don tallafa wa sojojin Ukraine don yakar mamayar Rasha na watanni biyu. Da farko Amurka tana bukatar makonni don tura kayan aikin soja da kayan yaki zuwa Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa kwamitin harkokin waje na Majalisar Dattijai za a iya aika sabbin makamai ga 'yan Ukraine cikin kwanaki uku.
Thomas Sauraro a nan maka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalamu.